من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammacin Laraba 14 ga watan Ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina ina da shekaru 1444 wanda ya daidai da 5 ga watan April haihuwar annabi Isa alaihi salatu wa salam bisa ga lissafi da Gregorian calendar na da shekaru 2023 Allah madaukakin sarki ya sake hadewa da mu a wannan babban masallacin da ake kira Masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karbi azumunmu da sallolinmu da sauran ibadodinmu kuma ya biya mana dukkanin bukatunmu muna kan tafsirin aya ta 173 zuwa 174 172 zuwa 173 a suratul Baqara inda muke bayani akan fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku waɗanda suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka yi imani da Al-Qur'ani littafin Allah ne sannan suka gaskata akwai yinin kiyama to masu irin waɗannan sifofin Allah yana kira keɓantacce cewa kulumin tsayyabati mara zaƙanaku ku ci daga alkaka daɗaɗa kuma halattacce abinda muka azurta ku da shi. To wanda jiya mun yi bayani cewa at-tayyibat anan ana nufin al-halal fi ainihi, abin da yake halal ga karan kai ne, wa kasbihi da kuma wurin nemo shi ya kasance an nemo shi ta hanyar halal. Sa'an nan abin mai daɗi wanda kuma rayuwar mutum take so ba a bisa tilas ba, wanda at-tayyib malamai sun ce huwa diddul khabith, shine kishiyar wanda yake mummuna. Bi ma'ana ku ci daga mai kyau, kada ku ci daga mummuna. Ku ci daga mai kyau, kada ku ci daga mummuna. Bisa ga wannan ƙa'ida ta zo amma cewa duk wani abu wanda yake mai kyau to halal ne a ci shi, kuma duk abin da yake mummuna haram ne a ci shi. Sai dai za a yi ka gane mai kyau da kuma mummuna, shari'a ba ta bar ka kai aiki da hankalin kanka ba, sai shari'a ta zo ta rarrabe maka cewa wannan shine mai kyau, wannan shine mummuna, haza halalun wa haza haramun, wannan shine halal wato at-tayyib, wannan kuma shine haram, shine al-khabith. To abin totan da shari'a ta haramta, waɗanda in banda sun komai ka samu ka ci, in banda abin da shari'a ta haramta, al-asli fil ashiya'i ibahatun, asali ga abubuwa da ake ci to halacci, ka samu ka ci komai, face abin da nassi ya zo da cewa wannan abin haramun ne. To abubuwan da nassi sun iya haramta sun kasu zuwa kashi-kashi, kuma dukkaninsu nassi ya dunkule su da suna na hadis, kowane ɗaya daga cikinsu abu ne mai muni. Da haka waɗannan abubuwa khabisat ne, munana abubuwa ne, shari'a ta hana a ci su. Da yawa daga cikinsu ko ba mu san su ba, muna ta'ammali da su, akwai abubuwa da dama da muke ci a yau waɗanda shari'a ba ta yadda mu ci su ba. Akwai abin tota da dama da muke ci waɗanda shari'a ba ta yadda ba. Kuma in yi Allah so a wannan karatun namu za mu ji waɗannan abubuwan, sannan duk abin da za mu kawo za mu zo da hujja tabbatacciya, ba shubuha ba, za mu zo da hujja cikakkiya, hadisi daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shari'a ta hana cin nau'o'a na abinci har nau'i shida, nau'i shida, wanda duk abin da ka samu na abinci in dai bai cikin waɗannan nau'in guda shida to ka samu ka ci abinka. Amma idan yana cikin waɗannan nau'o'an to babu shakka bai halatta ka ci su ba. Wayannan abubuwan guda shida kuma za mu tsaro su kamar haka. Na farko daga cikin abubuwan da shari'a ta hana ka ci, waɗanda da ba ta aminta dukkanin wani musulmi ya ci su ba, domin shi musulmi a tsayyib yake ci, kullu min tsayyibati ko ma razaqnakum, musulmi bai ci daga munana, daga kyakkyawa yake ci. To nau'i na abubuwan da shari'a ta haramta, na farko abu ne wanda duk da hankalin mai hankali ya yarda da haka, hankalin duk wani mai hankali ya yarda da cewa wannan abin ba abinci ba ne ko ba a ci shi. Na farko shine duk abin da yake sanmu, wato guba, shari'a ta sanya shi cikin nau'i na khabisat, wannan abin khabis ne, duk wani abu da yake sanmu, duk wata guba wadda idan an ci za a mutu ko kuma in an ci za a halaka, a samu wata nakasa ko a samu wani ciwo ko makamancin wannan mun san san mu ko wanda da turanci ake kira poison guba to duk abin da yake guba haramun ne ga shari'a a ci shi Allah madaukakin sarki a suratul nisa'i aya ta 29 yana cewa wala taqtulu anfusakum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما
محل الشاهد أن أنشيني ولا تقتلوا أنفسكم الله مدعوك تنسيكي كما كدا ككشكاونكم wala taqtulu anfusakum kada ku kashe kawunanku kun ga wanda ya dauki guba yace ya fadi ya mutu ai shi ya kashe kai ko to Allah yace kada ku kashe kawunanku innallaha kana bikum rahima lalle Allah mai tausayi ne ya zama mai tausayi gare ku Allah yana tsananin tausayi ga bayi don haka Allah ya haramta muna duk wani abu da zamu aikata mu kashe kawunanmu akwai gubar da in an ci ko ba mutuwa za a yi ba ko? Sai dai za a iya samun wata na ƙasa ga jiki wanda dai duka nau'i ne na halaka ko? Wanda ya ci zai halaka kan shi ya kawo ma kan shi wata matsala ga jikin shi shi ma wannan in mun duba a suratul baqara aya ta 195 Allah madaukakin sarki yana cewa wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi ay
wa anfiqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin
Allah madaukakin sarki ya ce wa anfiqu fi sabilillahi kuma ku ciyar cikin hanyar Allah dukiyar nan da kuka tara to kada ku taskace ta daga ku sai ƴaƴanku a ku ciyar cikin hanyar Allah ku ba su wa a gina masallatai ku ba su wa a karanta a bude makarantun nan addini ku ba su wa a yi ayyuka na addini ga sunan daban-daban wala tulqu bi aydikum ila tahalluka kuma kada ku jefa da hannayenku zuwa ga halaka kada ku jefa kanku cikin halaka kun ga anan guba halaka ce babu koshinsa mun wannan ayar yana nuna cewa lalle ka dibi guba ka sha haramun ne dada ko menene dalilin ka akwai mutane waɗanda suke zama depressed waɗanda mafi yawancin su rashin sanin Allah suke kawo wannan ciwon na depression yana cikin kunci mafi girma da ɗan adam ke iya shiga ɗan adam ya wayi gari bai san daɗin duniya ba ɗan adam ya wayi gari komai ka fashi na duniya bai jin daɗi yana cikin kuncin rayuwa wanda likitoci sun san irin wannan ciwon musamman likitocin kwakwalwa psychiatrist sun san da irin wannan ciwon da yawan masu irin wannan ciwon ma sukan shiga shawara ta cewa su kashe kawunansu wani zai je ya sha guba wani zai hau saman dutse ya faɗo wani ya hau gada ya faɗo wani ya shiga mota ya je ya kashe kai ne ga sunan dai wanda mu nan bamu da su da yawa saboda akwai Allah cikin zukatanmu ƙasashe inda babu Allah inda ba su san Allah ba inda babu Allah cikin zukatansu secular countries, in kaje irin US, in kaje UK da sauran kasashe na Europe, inda duk abin da ya faru gare ka baka tunanin cewa Allah ya kaddarto maka, to can suka fi fama da wannan matsalar. Jami'o'in su da dama sun yi bincike sun gano cewa rashin sa Allah cikin zuciya shi ke kawo irin wannan ciwon a mafi yawan lokuta, wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya muna bayani cewa wanda ya kawo da kai daga ambato Allah fa inna lahu ma'ishatan
wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan ضنكا wa nahshuruhu yawma al-qiyamati ahma.
Allah madaukakin sarki yace wa man a'rada 'an dhikri, duk wanda ya kawar da kai ne daga ambatuna ya zamanta babu Allah cikin zuciyar shi, ko me ya faru gare shi shi bai san Allah ba, bai tunanin Allah safe, bai tunanin Allah da rana, bai tunanin Allah da mareci, hasali ma da yawansu ba su ko imani da cewa akwai Allah ba, kawai duniya ta zo ne ga ta nan dai, komai yana faruwa ne ba tare da wani ubangiji wanda yake controlling din faruwar shi ba. To duk waɗanda suka zama haka, Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan dhanka, wannan mutumin mai irin wannan rayuwar yana da rayuwa ta kunci, rayuwa ta depression, sannan wa nahshuruhu yawmal qiyamah, a duniya ya zama kaho ko duk alamomin da ke nuna mai Allah bai gane su ba, ya kalli rana ya ce babu wanda ya yi ta, ya kalli wata ya ce babu wanda ya yi shi, ya kalli halittun da ke zagayawa gaban idon shi ya ce babu wanda ya halicce su, ya kalli kainai ya ce babu wanda ya halicce shi, duk wata aya ta Allah ya rutsa ido ya zama kaho bai gani wanda ya halicci wannan ayar, to yinin kiyama ko dole zai tashi makaho, domin idan mutum ya mutu da wani abu to zai tashi yinin kiyama yana aikata wannan abin, tunda ya mutu da makafta to zai tashi yinin kiyama makafu. To irin waɗannan mutanen su suka fi samu wannan matsalar, sai ka ga babban multimillionaire ya waye gari bai jin daɗi, ya yi hangin na kanshi ko kuma ya ɗibi guba ya sha ya mutu, yana ganin cewa mutuwa ta fi mishi rayuwa. To shan guba a cikin kowane irin yanayi shari'ar musulunci ta tabbatar da cewa haramun ne. Muna da hadisi daga Abu Huraira, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yadda, Abu Huraira ya karbo daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abada. Cewa man taradda min jabalin, duk wanda ya hau ololuwar dutse ya gangaro, faqatala nafsahu ya kashe kai ne, abin duniya ya ishe shi, don haka ya yanke shawara ya je ya dane saman dutse irin manya-manyan duwatsun nan, sai ya tuma ya gangaro ya fado ya kashe kai ne, manzo Allah ya ce to fa huwa fi nari jahannama, wannan mutumin ya sani yana cikin wutar jahannama, kuma idan Allah ya jefa shi cikin wutar ta jahannama ya taradda fiha, zai rika ta gangarawa cikin wutar, zai yi kai kasa yana ta gangarawa khalidan mukhalladan fiha abada, yana mai dawwama abin dawwamarwa a cikin wannan wutar har abada. Wa man tahassa summan, annabi ya ce duk wanda ya kwankwaɗe wata guba faqatala nafsahu ya kashe kai ne da wannan guban, to fasammuhu fi yadihi, gobe kiyama zai tashi da guba ga hannun shi, ya tahassahu fi nari jahannam, yana kwankwaɗar wannan gubar a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, yana madawwami abin dawwamarwa a cikin wannan wutar har abada. Wa man qatala nafsahu bi hadidati, haka ma duk wanda ya kashe kai ne da wani ƙarfi yasa karfe kile soka ga take shi yuka ce ko ta kofi ko adda ko wani abu to fa hadidatu hufi yadi manzo Allah yake zai kace nin kiyama da karfen nan ga hannun shi ya ja'u biha fi batnihi yana sossoka wannan karfen a cikin ciki ne fi nari jahannama a cikin wutar jahannama in ya soka zai ji ciwo kamar na fitarai ya kiri ya sake sokawa haka yake tayi a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yana mai dawwama kuma abin dawwamarwa a cikin ta har abada wannan hadisin ba kirkirwa ne ba yana a littafin sahihul bukhari a safu kutubil musannafa shine hadisi na 2778 a sahihu muslim hadisi na 109 al-jami' na imam tirmidhi hadisi na 2043 sunan al-mujtaba na imam an-nasa'i hadisi na 1965 sannan al-muznad na imam ahmad imam ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna hadisi na 7448 kunga wanda ya sha sammu har ya kai ga mutuwa zai tashi yin kiyama rike da sammu ko yana kwankwadar wannan sammun a cikin wutar jahannama kuma yana madawwami a cikin wannan wutar la haula wala quwwata illa billah za ka kunga sammu haramun ne sai wasu suka ce to ai akwai magabatan mu waɗanda suka taɓa shan sammu in haram ne to su da suna sha shi ne malamai suka karɓa musu cewa wannan sun sha shi ne min babil karama suna tattaunawa ne abin nan da ake kira debate ko ko mu ce muqabala da waɗanda ba musulmi ba sai waɗanda ba musulmi ba su neme su da cewa ku sha guba in ba ku mutu ba mu kuma za mu musulunta to kuma suna da ƙarfin imani wanda ya fi nawa ya fi naka yanzu iri na da irin ka bai kamata mu sha ba irin su mutane ne waɗanda sun bi Allah bi na gaskiya ba irin mu bane to sai su ɗauka su sha kuma su kwashi lafiya anan muna da ruwaya wadda malamai da dama sun zo da wannan ruwayar imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a as-sabir fil mihna ya zo da wannan ruwayar a littafin fada'ilus sahaba sana al-hafiz abubakar ibn abi shayba ya ambace ta a kitabul musannaf imamu tabarani a littafin mu'jam al-kabir sannan imamu al-azbahani ya zo da shi a cikin ma'rifatus sahaba sannan ga malamai nan da dama ibnu asakir ya zo da shi a tarihu madinati damask har ma an ibnu hajirin al-asqalani ya tabbatar da ingancin wannan ruwayar wannan hadisin wannan asarin a littafin fathul bari da kuma littafin al-isaba fi tamyiz sahaba imamu zahabi ma ya ambaci ingancin ta a littafin siyaru a alamin nubala sannan shaykhul islam ibnu taymiya a majmu'atul fatawa shi ma ya tabbatar da cewa lalle wannan ya inganta kuma ya tabbata har malaman zamani irin su Muhammad Nasiruddin al-Albani duka sun tabbatar da ingancin faruwar wannan kissar don haka kissa ce wadda ta shiga hannun malamai da dama sun yi bincike kuma sun tabbatar da ita abin da ya faru ga Saifullah al-Maslul waton Khalid bin al-Walid ɗaya daga cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam babban general daga cikin general na addinin Allah field marshal na addinin musulunci wanda mun san a tarihi ya zauna a ƙasar Sham tun lokacin Abubakar as-Siddiq al-Akbar har zuwa wani ɓangare na khalifancin Umar al-Faruq yana yaƙar kafire yana cin dauloli da manya-manyan birane yana mayar da su a tsakiyar addinin Allah Khalid wani soja ne wanda a tarihin duniya ire-ire ne kalilan ne jarumi ne daga cikin manyan jarumawa to wata rana suna kasar ta Sham sun je wani gari sai ya kasance aka tsinke gada ba sa iya hawa da dawakansu su tsallaka don haka suka tsare mutanen garin tsawon lokaci suna tsare da garin su dai mutanen da ke cikin garin suka jikkata sun wahala su ma musulmi masu tsaronsu sun gaji sun wahala kwana da kwanaki ana tsare da su ana cikin haka dai Khalid ya ga dai abin ya buwaya sai ya aika wani mutum ya ce ya shiga cikin garin ya ce su ba da wani mutum a tattauna da shi yana son ya samu wanda za a tattaunawa da shi domin a fahimci shin menene addininsu shi kuma akwai wata dabara da yake so ya yi don haka fa ba a su ilaihi sai suka aiko zuwa gare shi wani tsoho wani dattijo wanda ake kira Abdul Masih bin Amr bin Qais al-Ghassani wanda ake kira Abdul Masih wato bawan Masih suka aiko shi wanda kalla ne za a yi magana da shi a iya kai da shi inda za a tattauna to yana da wahala ko me gaskiyarka bai yi amfani da hikimar zancen shi ya kayar da kai ba wa huwa yawma idhin ibnu khamsina wa thalatha ma'ati sana a daidai wannan lokacin ya tsufa kwarai ya kai dan shekara 350 don haka tsoho ne mai dabara dan shekara 350 suka aiko shi fa aqbala yamshi ila khalidin don haka ya fuskanto yana tafiya zuwa ga Khalid wa ma'ahu sammun fi yadihi alhali yana rike da wata guba cikin hannun shi yana rike da wata kwalba wadda take tana kunshe da wata bakar guba wadda wannan gubar babu wanda ya taba lasa ta ma ya bada labarin ya dandanan ta yake saboda kana lasa ta kana mutuwa ba ka da ma isasshen lokacin da zaka fadi ya dandanan wannan gubar yake kana lasa ta kana mutuwa don haka ya zo ma Khalid da ita sai Khalid yake menene ga hannunka sai ce guba ce ke cikin hannuna yake me za ka yi da guba kuma wajen tattaunawa sai ce kwarai zan yi wani amfani da ita ne ya ce na ɗaukar ma mutane na alkawari idan na zo wannan tattaunawar in dai ba a samu sulhu tsakanina da kai ba to da in dawo musu in ce babu sulhu gwamma in sha wannan gubar in mutu kun ga wannan shi ne alkawarin da ya ce ya ɗaukar ma al'ummar shi sai Khalid ya ce halan gubar tana kisa ne sai ce ai babu wanda ya taba dandana gubar ma ya bada labarin ya dandanan ta yake balle har ai batun tana kisa sai Khalid yake mishi ni ko ka ga nayi imani da babu wanda yake kashewa in ba Allah ba sai ce ai sai in dai ba a sha gubar ba lalle ma da ba aka sha wannan gubar za a mutu sai Khalid yake ka ko ga ni zan iya shan wannan gubar ban mutu ba yake kada ka halaka kanka wannan gubar digon tana taɓin harshen ka fa kana zuwa lahira Khalid yake ni ko na yi imani da ubangiji na shi ke kashewa ba wannan gubar ba zai iya shan gubar ko ban mutu ba dama a ce Khalid ya san da labarin gubar ya san kuma da ƙarfin gubar da ta'annufinta don haka sai Khalid ya sa hannu ya fisgi gubar ya buɗe kwalban ɗigo ɗaya nata ya isa ya kashe ɗan adam cikin sakan ɗaya sai ka lige karanta wata addu'a, kila ba ku san addu'ar ko? Addu'a ce wadda bance ka dauki guba ka sha ba, amma malamai sun tabbatar da cewa idan ka dauki wani abu zaka ci wanda kake shakka, ila ka je wani tsauye ne an baka abinci kana da buƙatar abincin nan kuma kana shakkar kada ya za an sa maka wani guba ciki, to in ka karanta wannan addu'ar ko da akwai guba ciki ba za ta yi maka komai ba. Da ka karanta wannan addu'ar ci abincinka ba za ta, ko da akwai guba ciki ba zai cutar da kai ba. Amma in kana da yakini an sa guba ciki, to abin da nake so in karantar da kai cikin wannan karatun cewa cin guba da ganga haramun ne. Don kaga su kalifin su badin su daban naka daban. Irin inda kalif ke shiga kana iya shiga. Lokacin da zuwa mu'uta, manzon Allah ya iza soja 300,000 yake a je a fuskanci soja 100,000 na makiya musulunci. Mutum 300,000 su fuskanci mutum 100,000. Mutum 100,000 din nan sun fi 300,000 din nan ko makaman kwarai. Aka je wajen yaƙi, manzo Allah yake Zaidu ya ɗauki tuta, Zaidu bin al-Haritha, eh an kashe shi, a miƙa ma Ja'far bin Abi Talib, eh an kashe shi, a miƙa ma Abdullahi bin Rawaha. Haka aka yi duk sai da aka kashe su. Manzo Allah na Madina sai ya taka wani dutse, sai ce Allah ya naɗe mai ƙasa. Yana hango tafiya da tafi kilomita 1,000. Ya ce ga yata an kashe Ja'far, an kashe Zaidu, an kashe Abdullahi bin Rawaha, amma Khalid ya ɗauki tuta. Ya ce ga Khalid ta riƙe da tuta, da an fara samun nasara kan musulmi ana ganin kamar ma an gama, to amma ga nasarar can ta juye musulmi na cin nasara yanzu. Khalid da ya ɗauki takobi ya tsara a tsara, takobi tara na karewa ga hannun Khalid. In takobi ya kare ya wurgar da shi ya hizgo na wancan, ya riƙa ya tsara ya tsara har sai da musulmi suka ci nasara. Ka san wane ne Khalid? To akwai addu'ar da Khalid ya karanta. Khalid ya karanta bismillahi وبالله رب الأرض ورب السماء الذي لا يضر مع اسمه داء. كون جابين دي كرنتا بسم الله وبالله رب الأرض ورب السماء الذي لا يضر مع اسمه داء. ينا كرنتا ثم أكله سيدي يتوى النصمون ya zazzage kwalbar ga baki ɗaya cikin baki ne, ya canye sai ya rufe idanu, da ya rufe idanu sai ya zunguri gemu ne nan ga ƙirji ne. Mutumin nan na ta kallo yana mamaki, sai ya ɗaga kai ne ya ce na canye guba ko ba ta min komai ba bi iznillahi. Sai wannan mutumin ya riƙe baki, gubar da ƙamshinta ma ba a son ka ji, ba a taɓa samun wanda ya ɗiga ta ga harshe ne ya ƙara sakan ɗaya a duniya ba. Ya ce ga mutum ya karanta wani karatu ya zo ya canya wannan gubar ko ba ta mai komai ba? Ya ce abin mamaki, nan take ya buƙata a yi sulhu. Aka yi sulhu cewa za su riƙa ba da kaza don Allah a ƙyale su a yafe musu. To shi akwai abin da ya gani wannan tsohon shekara ta 350 duniya, don haka ya ga jiya ya ga yau. Kun ga in ma ana ganin ƙwam to ya ga ƙwam. Don haka faraja a Abdul Masih ila ƙauni, sai ya koma zuwa ga al'umma ta fatsala, sai ce ji'itu min indi shaitanin. Ya ce wallahi na zo don wani shaidanin mutum, wani kamar aljani, a kala samman sa'atan falam ya zuruhu. Ya ce ya ci wannan gubar fa tsawon sa'a ko ba ta mai komi ba, na jira na jira na duba na murza ido na diba na diba dai na girgiza kai ko mafarki na nake yi na ga lalle ya cinye wannan gubar yace wallahi wannan mutumin fa in kuna da bukata fa mu tsaya mu lura da abin da yake kiran mu akan shi ba mamaki gaskiya ce yake kiran mu akan ta don babu wani aljani ifritin min aljinn ne ko menene wanda zai iya kare ka in ka ci wannan gubar baka mutu ba yake ko shi aljani in ya ci gubar ya tabbatar da shi ya mutu balle ya tsare wani ya kare wani daga mutuwa in ya ci wannan gubar yace ni dai na yi muku sulhu na cika muku alƙawari kun ga komawa ta ina mai shaida muku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah nan take musulunta ya juya ya koma cikin makalidin musulunta yace daga yau na zama cikin sojojin musulunci kun ga mai rabo ko shekara ce 350 Allah ya raya shi har sai da ya karbi musulunci so kaga irin wannan babin ba a amfani da shi a ce sam a ce guba halalci domin akwai waɗanda ke ganin ai guba halalci babu aya cikin Qur'ani directly da ta fito to muna da hadisi daga annabi ko sannan ayoyi kuma umumin sai ya nuna ba a cin guba Allah madaukakin sarki ya ce wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku cin guba kuma daidai yake daga kashe kanka ko ba haka yake ba wala tulqu bi aydikum ila tahlika duka wannan da sosani masu ne cewa guba haram ce ga addinin musulunci don haka aka ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsalka ka dada da halal na abin da muka azurta ku da shi kun ga na farko banda guba kenan guba ba ta cike a tayyibati ina fatar an fahimci wannan domin akwai abin to da dama da ba ta cike a tayyibati sannan akwai abincin da ya haramta ga wani amma kuma halal ne ga wani akwai su duka za mu zo dalla dalla za mu ji su akwai wanda shinkafa wannan in ya ci sai Allah ya mai azaba haramci gare shi akwai wanda in ya ci nama sai Allah ya mai azaba akwai wanda da ya sha madara kuma ya sha giya azabar da za a yi mai in ya sha madara ta fi wadda za a yi mai in ya sha giya amma duka za mu ji kuma kowannensu ba a ba da ka ba da hujja hujja kuma da take tabbatacciya da ko malamai magabata waɗanda sun zarta shekara 1000 da barin duniya waɗanda su ma suna akan irin wannan fahimtar tare da cewa kuma akwai hadisai daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abin tota da dama da akwai masu cin maciji ko wa yake a cin maciji za mu ji maciji haram ne naman maciji haram ne amma kuma za mu ji ba a cin maciji haram ne amma kuma za mu ji ai mai hakuri muna tafi daki-daki to nau'in abinci na farko wanda yake haram shine guba duk abin da ya zama guba to shari'a ta hana mu mutum ya ci shi ina fatar an fahimta sai nau'i na biyu na abinci wanda yake haram shine al-muskir duk abin da yake yana sa mai shi ma haram ne wanda mafi yawa mun fi kiran shi da sunan giya ko muna da ayoyin alqur'ani wadanda suka haramta giya wanda bani da buƙatar sai na yi wannan bayanin na matakai da aka dena haramta giya saboda na san mun yi tijin bayanin tun ana haramta giya lokacin sallah la taqrabu ssalata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun har aka komo aka haramta giyar gabaki daya to giyar nan ita ma kanta abin tota ne da dama waɗanda ake kira giya, waɗanda da dama mutane ba su san su ba. Umar al-Faruq, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, wata rana yake ma mutane hudu ba, yake ayyuhan nas, ya ku mutane, innahu nazalat harimul qamri wa hiya min khamsin wa hiya min khamsatin, yace haramcin giya ya sauka, alhalin lokacin giyar ana yin ta ne da abubuwa guda biyar. Abubuwa guda nawa? Abubuwa guda biyar ake yin giya da su a wannan lokacin. Yace min al-inabi, ana giya ta inabi, wa tamri, da kuma dabino, wal asli, da zuma, wal himta, da alkama, wal sha'iri, da kuma sha'ir. Waɗannan abin totan larabawa ne guda biyar waɗanda ake giya da su a wannan lokacin. Mafi yawa nan waɗanda muka sani dai kamar mun san dabino ko mun san zuma, sannan mun san alkama. Za a yi fermentation nasu, idan a yi fermentation nasu da ƙarfi za su fitar da giya. Mu kuma nan da me ake giya nan? Mu kuma nan da dawa ake yi. Sahabi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ake kira Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari yace mu kuma ya rasulullahi da dawa muke yin tamu giya can ƙasar mu ta Yemen, yace in mun yi wannan giyan muna kiranta da suna burkutu. Manzo Allah yake mai duka dai haramun ne, da dawa aka yi ta ko da masara aka yi ta, kai giya ko da yaji aka yi ta, in dai giya ce to haramun ce. Yace wal khamru ma khamara al aql, yace giya ita ce abin da ya toshe hankali, abin da ya lulluɓe hankalinka ka fitar cikin hankali ka shiga maye, to wannan abin ya zama giya. Da haka wannan shine definition na giya. Wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai mishi tambayoyi game da giya, yace kai ku dakata, yace utitu jawami al-kalim, ai an bani dan zance dan kalila amma mai tattare da fadin ma'ana, yace al-khamru ma khamara al-aql, yace duk abin da yake toshe hankalin mutum shi ake kira giya. Don haka ku je ku yi tadibin abin da ke toshe hankalin dan adam duk inda yake a doron kasa, to giya ne. Wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun, dukkanin abu mai sa maye giya ne, sannan dukkanin abu mai sa maye haramun ne. Wani hadisi yace kullu muskirin haramun, duk wani abu mai sa maye haram ne. Kuma inna ala Allahi ahadan, kuma lalle alƙawari ne akan Allah, liman yashrabal muskira, ga duk wanda ya sha abu mai sa maye ko menene, an yusqiyahu min tinatil khibal, cewa Allah zai shayar da shi min tinatil khibal, daga wani abin sha na wuta da ake kira tinatil khibal. Qalu, suka ce wa ma tinatil khibal, ya rasulullah wani irin abin sha ne ake kira tinatil khibal? Ala yace isaratu ahalin nari, yace ai ruwan kurji ne da aka tatso na yan wuta, duk mai shan giya sai Allah ya shayar da shi waɗannan ruwan kurjin na yan wuta. Don haka duk abin da yake in ka sha shi yana sa maye, to wannan abin ka san cewa in ka sha shi giya ne ka sha. Don haka ina mai shan wannan taba wiwi ya san shi ma giya yake sha, saboda tana sa maye ko? Har wasu malamai ma suka ce ta ma fi sharri bisa ga wannan giya wadda ake kwankwada. Sannan ina masu shan totolin, ina mashaya cocaine, ina mashaya tramol, ina mashaya ne, duk wani abu da za ka sha don hankalinka ya bugu, to idan ka sha wannan abin ka tabbatar da cewa giya ka sha. an fahimci wannan? Wasu abubuwan ba magunguna ne, an yi su don dalili daban, amma kuma samari a yau sun wayi gari suna amfani da su bisa ga wani dalili na daban. Su sha su bugu, su je su yi rashin kunya, su ja su bugu, su je su yi fadace-fadace, su sha su bugu, su yi datse-datse ko? Su fita hankali, su je su yi sace-sace, su fita hankalinsu, su je su yi fyaɗe, babu abin da ba su aikatawa na ta'addanci a daidai lokacin da suka fita cikin hankulan kansu. To akwai wasu abubuwa waɗanda muna zaton kamar jus ne. Ni na taɓa ganin ma wani na wani gongo. Muna ganin kamar jus ne muke sha. Amma manzon Allah kuma ya musu hukuncin giya. Kuma in ka sha su ba lalle ne ka ji ka bugu ba. Amma ko manzon Allah ya hana kuma ya musu hukuncin giya. Ko malamai sun tattauna mai tsawo. Suma za mu zo kan babinsu ila yin faɗi sunan ɗaya ko biyu na san za a yi ta surutu. To ita wannan giyar shan ta haramun ne, yin ta haramun ne. Kana mai mota ko mai natef ko mai kura ko mai baro ka ɗauko ta ma haram ne. Ka sace ka sesuwa haram ne. Ka ci kuɗi in an sesuwa haram ne. Mutum ya kai nau'i goma na mutane waɗanda manzo Allah biya biyan la'ana saboda giya, ita giya kurum. Amma muna da wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci kusan mutum biyar, ya ce Allah ya la'anci kusan mutum biyar saboda giya. Hadisi yana cikin Sunan Abi Dawud, hadisi na 3674, Al-Jami' na Imam Tirmidhi hadisi na 2295, Sunan Ibn Majah hadisi na 3380. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-khamra, Allah ya la'anci ita giya ita karantanta, ya ɗebe mata albarka, wa sharibaha da mai shanta. Idan kana son ka ga babban albarka mai lashin, to ka nemi mashayi giya. Wa saqiyaha da wanda yake shayar da giya. In kana da wani ubangida wanda kake zuwa ga priest ka ɗauko mai giya ka buɗe ka bulbula mai ko? Ko kana aiki hotel a saka sabin ɗin giya, ka je ka ɗauko giya ka kawo wa mutum, to kai ma la'anan ne kake. Wa ba'iha da mai sayar da ita, wa mubta'aha da wanda yake saye, wa asiraha da mai tatsota, wa mu'tasiraha da wanda ake tatsota don shi, wa hamilaha da ɗan natef ko ɗan mai mota ko mai baro ko mai kura wanda ke lodinta, wal mahmulata ilayhi da wanda aka kai mai ita ma, duk la'anani ne. Mu duba mu gani. Don haka haramun ne sayar da ita, haram ne ma ka sa hannunka gaba ɗaya cikin sha'anin da ya shafi giya. Sannan wallahi ba ƙaramin bala'i ba ne. Abdullahi ɗan Mas'ud wata rana na kudu ba yake ya jama'a yake ku kama ni ku je ku yi cross da ni, ku azama shi ƙarƙashina, yake ku je makabarta ku tona ƙabarin mai shan giya. In kun gane shi yana kallon alƙibla yake wallahi ku soka min makin ku tsire ni. Mashayi giya in dai har an tarar da shi yana kallon alƙibla, domin ko duk mai shan giya in ya mutu, in aka turbuɗe shi akwai mala'ikun da Allah ya wakilta waɗanda suke juyar da shi su mayar da shi ya ba alƙibla baya. Don mu san sharin da ke cikinta, wannan shaye-shayen da ya muna yawa cikin al'umma, ya zan mu yi hankali da shi. kana sannan mu dawo ga wasu abubuwa da muka sha waɗanda ba mu san giya na ba, su ma mu yi hankali da su. Muna da hadisai daban-daban waɗanda suke tsoratarwa game da sha'anin giya, waɗanda wallahi ba daɗi in ka ji yadda al'amarin na giya yake, ka ji yadda waɗannan hadisan suke bayani. Jabir bin Abdullahi, kamar yadda Imam al-Baihaqi ya zo da hadisi a cikin littafin Shu'abul Iman, hadisi na 2596, Jabir ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min qaumi istama'u ala muskirin fi dunya, yace babu wasu mutane waɗanda za su haɗu a kan shan wani abu mai samaye a nan duniya, illa jama'ahumullahu fi nari, fate gobe kiyama Allah ya tara su a cikin wuta, su taru suna shan wiwi, ko su taru suna shan tatulin, ko su taru suna shan wani abu makamancin wanda, to Allah zai tara su cikin wuta. Fayuqbilu ba'dhum ala ba'din yatalawamun, sai bangaren sai waiwayo ga bangare suna ta zargin juna. Yaqulu ahaduhum lil akhari ya fulanun, sai dayan sai dibi dai yace ma daya yace ya kai wani, la jazakallahu anni khairan, kada Allah ya maka alheri game da ni, fa anta allazi awrattani hadha almawrid, kai fa ka kai ni inda ake shan giyan nan, ka sani ni sha giyan nan, shi ma yace ai kai ne dalili, kai ka sawo giyan wannan, ce a'a ai kai ne ka bada ashana aka kunna dagar wannan, ce to ai kai ka nuna mana inda mun lade ba a kama mu, wannan ce kai ka ba mu tantam in mun sha bakin mu ya ɗebe warin daga, ko ba haka suke sha ba? Ina albani ba haka suke ba? Wani hadisin da Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi ya zo da shi a littafin Al-Mustadrak, hadisi na 7236, sannan yana a Sahihu Targhib, hadisi na 2370, annabi ya ce ma min ahadin yashrabuha, yake babu ɗaya wanda yake shan giyar, fata qubalu lahu salatun 40 layla, a karfi sallar shi har tsawon kwana 40. Wanda ai akwai kes inda ake in ka sha giyar har tsawon kwana 40 ana ganin ta cikin jininka, har sai giyan ta bace cikin jini ga baki daya. In tatulin ne kuma yana da half life, ko bayan awa kaza za ka fi tsara rabi ne, rabin da ya rage shi ma bayan awa kaza za a raba shi biyu ka fi tsare shi, ai kamin ya tsare akwai watanni, to har sai ya kasance babu kufan shi cikin jininka, sannan sai a fara karɓar sallarka. Ka dubi sharrin giyan, sannan giyan nan za a canza mata suna, a riƙe mata sunaye daban-daban. Annabi ya faɗi yace yashrabu nasu min ummati al-khamra, mutane daga cikin al'ummata za su riƙa shan giya, yusammunaha bighairi ismiha, za su riƙe kiranta da bighairi ismiha ba da sunanta ba. Annabi yace waɗannan mutanen ma in kana son ka gane alamunsu, za ka gane su suna zaune amma ana buga musu kiɗi bisa kansu, suna da iyafi, kiɗi kawai suke ɗauka cikin kansu. Yudarabu ala ru'usihim bil ma'azif wal qainat, da kuma mata mawaƙa masu zaƙin murya ana ta musu waƙa suna ta jin daɗi. Yace yaqsifu Allahu bihimul arda, Allah zai kisa ƙasa da su. Waya da alamin humul kirada wal kanazir, kuma Allah zai sanya aladdai da birai cikinsu. Ka duba sunan Ibn Majah hadisi na 4020, sahihu Ibn Hibban hadisi na 6758, da kuma sahihu Targhib hadisi na 2378, za ka ga wannan hadisin. Don haka giya tana daga cikin nau'i na abinci wanda yake haram. ‘Yan’uwa musulmi mu a su, duk abin da muka ji an ce giya ne, to mu yi taka tsantsan ko mu je mu ƙara bincikawa. Ya Allah ya so gobe zan faɗi wasu abubuwa waɗanda mutane ba su san giya ba ne, kuma giya ne, kuma ga su cikin gwangwaye. ana sha ana daukar juice ake sha da na so sai yanzu da gongon amma ba zan zo ba amma dai zan yi muku misali in kun ji in kun ya ji jiki ya tsira in ne misali kuma zan karanta hadisi in ne karanta hadisi kuma zan bada adireshin hadisin kuma zan bada malamai waɗanda suka yi magana kan matsalar da kuma wata kissa ta mashaya giya mai ban tsoro ko mai ban tausayi wanda duk mai shan giya in ya saurari wannan kissa hankalin shi zai tashi sannan sai mu je ga nau'in abinci na gaba inda za ka san wanda shinkafa take haram gare shi insha Allah ta'ala za ka san wanda nama rago yake haram gare shi insha Allah ta'ala in ya ci za a rubuta mishi zunubi lafiya lau zunubi don haka a tsayyabat ɗin nan kalma ce mai faɗin fassara kalma ce ko mai faɗin ma'ana wanda labudda sai an buɗe an bi hadisai da maganganun malamai sa'annan za a iya gano abin da ke cikinta ta yadda za mu iya kare kanmu daga faɗawa cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya haramta muna ana nuna mini lokaci tun ɗazu insha Allah ta'ala a nan za mu dasa aya ga karatunmu na yau sai kuma gobe in Allah mai kowa mai komi ya yarda za mu dora daga inda muka kwana a yau akwai mutane masu neman addu'a daban-daban akwai wani dattijo wanda yana cikin kwamitin masallacin nan masu kai da komo matar shi ma ta aiko da kudi 2000 ta ce tana neman addu'a to na ba da 2000 a sa ga aikin masallaci muna roƙon Ubangiji Allah ya biya mata buƙatocinta kuma Allah ya mazuri a ta albarka Allah ya ƙara yalwata arzikinta da ita da mijinta akwai sauran al'umma waɗanda suke ta aikowa ne da saƙo na cewa suna neman addu'a muna roƙon Allah ya biya musu buƙatocinsu ya Allah ka biya musu buƙatocinsu ya Allah ka biya musu buƙatocinsu ya Allah kai musu buɗi ya Allah kai musu buɗi sannan akwai waɗanda suke ƙoƙarin taimako ga wannan tafsirin wajen gudanar shi akwai waɗanda shekaru da dama suna ɗaukar nauyin karatun ga rediyo wasu ma har ga talabijin da ɗawainiyoyi da dama akwai waɗanda ke ta ɗawainiya ta social media da dai sauransu ga su Sheikh Malam Abdulkayyum waɗanda shekara da shekaru muke karatu da su a nan muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi ya Allah ka biya su ya Allah ka biya su da gida aljanna ya Allah ka biya su da gida aljanna Allah ka yalwata arzikinsu Allah ka yalwata arzikinsu Allah ka gafarta ma iyayensu da kakanni da sauran al'ummar musulmi ga baki daya waɗanda suke da niyyar yi ko ba su da abin yi da ma waɗanda Allah bai ba su damar su yi ba duka Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya su Allah ka biya su sannan akwai yawunmu da bandit suka sha ma kai a gabashin Sokoto da Zamfara da Katsina da sauran jihohinmu da ma inda yake na Boko Haram da makamantansu muna roƙon Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ka tsare su ya Allah ka tsare su Allah ka ba mu zaman lafiya cikin biranenmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu da shiyoyinmu da gidajenmu ya Allah ya Allah ka gafarta muna ka sanya aljanna firdausu ke makomanmu ka ba mu makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a gida aljanna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin